أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau Lahadi 17 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana rayuwa har zuwa wannan lokaci. Musamman a cikin wannan wata mai alfurma, wannan wata da Allah subhanahu wa ta'ala yake ninka ladan bayi, wato yake kuma yanta bayinsa daga wuta zuwa aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace da rahama da gafara da Allah yake bayarwa bayi. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace da mu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da zuriyarmu da iyalanmu da musulmai baki ɗaya da 'yan uwanmu. A cikin irin waɗannan majalis zama da muke a cikin wannan wata na Ramadan, muna zama mu duba wasu ayoyi haka sai mu karanta su saboda mu ɗau darussa daga su. A wannan lokaci muna tunanin mu duba suratul takwir. Abin da yasa muka ga mu duba suratul takwir shine kasancewar yanayin rayuwa ta jama'a, kusan muna rayuwa ne a ƙarshen zamani. Muna rayuwa a ƙarshen zamani amma ba kasafai. Mutum yake iya ankara ko tunowa cewa muna rayuwa a ƙarshen zamani ba, amma ta inda mutum zai gane da sauƙi cewa muna rayuwa a ƙarshen zamani, kusan mu ne a ƙarshen al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai dan abun da ya saura shine dukkan abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za su faru dab da kusatowar tashin alkiyama, to su ne suke faruwa. Waɗannan abubuwa suna faruwa, waɗanda da ka ga sun fara faruwa ka tabbata cewa duniya ta zo ƙarshe, kuma tashin alkiyama ta kusato ta yadda za a tada mutane, ma'ana za a gama da rayuwar duniya, mutane su koma ga Allah, tada su a yi musu hisabi. Allah subhanahu wa ta'ala ya naɗe duniya an gama da ita. Wannan rukuni ne daga cikin rukunin imani, al-iman bil-akhirah, imani da ranar tashin alkiyama ita ce ranar ƙarshe. Wajibi ne mutum zamanto ya yi imani cewa akwai rana da za ta zo ita ce ta ƙarshe a rayuwar duniya. Wannan rana idan ta zo, kowa zai mutu, babu wani sauran abun da zai rayu. Allah ya yi bayani kullu man alaiha fan, duk abun da yake doron ƙasa da kake gani to mai ƙarewa ne, zai zo ga wani lokaci da babu shi. To Allah subhanahu wata'ala zai karbi rayukan dukkan abubuwan da suke da rai su koma ga Allah subhanahu wata'ala, sannan Allah ya sake tada su ya yi musu hisabi, musamman mutane da aljanu Allah zai musu hisabi domin ya tanadi a gidaje guda biyu, ga aljanna Allah ya sa mu cikin ta, ga wuta Allah ya kare mu. To waɗannan gidaje guda biyu suna da masu sauka a cikin su. To idan duniya ta kare ne ake komawa can. To idan duniya ta zo karewa, akwai abubuwa da yawa da za su nuna alaman cewa duniya ta zo karewa. Mana tashin alkiyama ta kusato, rayuwar duniya kuma ta zo ƙarshe. To idan tashin alkiyama ta kusato, rayuwar duniya ta zo ƙarshe, to ana buƙatar mutane su shirya su mai da hankali. Su shirya su mai da hankali ta yadda za su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata su koma, domin tashin duniyan ya same su cikin shiri kuma cikin bin Allah da bautar Allah, ba tare da shirka, ba tare da sabawa Allah da nau'o'i na sabo ba. To idan mutum bai ankara ko kuma ya samu fadakarwa ba, to ba mamaki baya iya bambance cewa rayuwarsa yana dab da tashin alkiyama ne, ko kuma kawai yana rayuwa ne. Mutum yana rayuwa a duniya, shi yana ga kawai yana rayuwa ne, sannan kawai bai ankara ba, Allah ya daura sa, shikenan. Wani ya rasu, wani ya rasu, wani ma haka, wata ma haka, wasu ma haka. To idan ana rasu wannan, to sai me bayan rasuwa kuma har yanzu? Shi ne za ga wani yana cewa walau anna idza mitna turikna la kana al-maut rahata kulli shay'in walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in. Da a ce misali in an mutu din, shikenan magana ta kare, ba abun da za a yi in an mutu an tafi. To da ya zama da sauki, kawai wanda ya mutu sai a ce ya huta da gwagwarmayar rayuwar duniya. To matsalan shi ne bayan an mutu kuma za a tashi. To bayan an tashi kuma za a yi hisabi, za a tambayi mutum ayyukan da ya yi, a kuma yi masa hisabi a kansu. To ganin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana gaya wa mutane abubuwan da za su gani, waɗanda in suka gansu to fa tashin alkiyama ta kusato, duniya ta zo ƙarshe. Ma'anan dalilin faɗan haka kuma shine, to mutane su me da hankali su yi abun da ya kamata, domin sun tabbata duniya ta zo ƙarshe. To su me da hankali su yi abun da ya kamata, shine kawai dalilin da suke sa a ambaci wannan ashratu sa'a as-sugura, alamomin tashin alkiyama wannan kanana, ko alamomin tashin alkiyama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Ana ambata su ne don a shirya. Yanzu misalin an ce maka hadiri shine alama na ruwan sama zai zubo, a duk lokacin da aka ga hadiri, duk wanda ya shanya a waje zaka ga ya nade. Ai dama da ya ga hadirin ne sai yake shiryawa don kar ruwan ya sauko ya jika masa abun da ya shanya. Wanda duk yake da wani guri da yake bude, baya so ruwa ya shiga gurin, in dai ya ga hadiri to zai rufe wannan gurin. To shine ma'ana, in an ce in ka ga abu kaza to tashin alkiyama ta kusato, bi ma'ana in ka ga wannan abun to sai ka shirya ka yi abun da zai fishe ka a tashin alkiyama idan ta faru. Ma'ana zai mutum ya yi abun da zai zama masa shine nasara, ya ci nasara a tashin alkiyama. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mutane hadisai ingantattu, alamomin tashin alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi gurare da yawa na alamomin tashin alkiyama da bayanai akan tashin alkiyama a cikin surori da ayoyin alqur'ani masu yawa. Kusan ko ina Allah subhanahu wa ta'ala in yi wa mutane gargaɗi, to zaka ga ya koma kuma yana magana akan su tina tashin alkiyama, su shirya, su sani tana zuwa. Sai ka ga yana faɗin yadda za ta faru, yana faɗin yadda abun yake. To yawanci a yanzu da ke abubuwan wa'azi suna da yawa, komai ka gani za ka ga abu ne wanda ya cancanci mutane a fadakar da su. To wani sai zaka ga ana abu ne daukan lokaci ma ba a yi magana akan tashin alkiyama ba, saboda abubuwa da yawa da suke faruwa waɗanda suke bukatan a yi magana akan su. To lura da wannan sai muka ga bari mu yi istighlalin fursa, ma'ana mu yi amfani da dama da Allah subhanahu wataala ya kaddara aka samu domin wulgawa da suratu takwir, don tana daga cikin surori. Suratu takwir ita ce wannan idza shamsu kuwirat, sura ce ta kusan yawanci musulmi yana kusa da ita a babin gurin karantawa, domin tana daga cikin qisaru suwar, kuma ma a cikin juzu amma, wato a cikin izu biyu na ƙasa. Yawanci zaka samu mutum koda bai yi karatu mai zurfi ba, to yawanci dai ya dan wulga da irin waɗannan surori din, saboda kasancewar su a kusa. To har yawanci muna da mu'amala da waɗannan surorin kusa da mu suke, mun saba da karanta su. To wani sai zaka ga mutum yana karanta alqur'ani amma baya la'akari mai alqur'anin yake cewa, saboda ya shagala ko kuma bai taba zama sosai ya saurara ko ya karanta da kansa ko ya lura da irin maganganun da Allah yake yi ba. Wannan sura tana daga cikin surorin da suka sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da gashin sa yayi fari, wato furfura da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga cikin abun da ya kara masa yawan farin gashi da furfura, wannan sura tana daga ciki, saboda tashin hankali da suran take magana akan su, tashin hankali na tashin alkiyama. Suran ta yi maganganu tun daga farkonta zuwa ayoyi da dama na suran, gaba ɗaya suna magana ne akan yanayi da tashin hankali da rikicewar lamari na faruwan tashin alkiyama, wanda yake buƙatan duk lokacin da ake karanta surar ka ringa bibiyan mai karantawa. Yace ma idza shamsu kuwirat, yace ma wa idza nujumu kadarat, kawai lokacin da yace idza shamsu kuwirat ka bijiro da abu a ranka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Ce wa idzal jibalu suyirat, ka bijiro da abu a ranka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. To shi yasa ga ya kamata ko ya zama wajibi mu kalli abun da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa na ahwalul qiyama, ma'ana tashin alqiyama da abubuwan da za su faru a ranar tashin alkiyama da abubuwan da za su faru a lokacin tashin alkiyama. Wani sai zaka ga hatta Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi cikin alqur'ani wa tabhakuna wa la tabkun, wani sai zaka ga mutane kuna dariya a madadin kuka, zaka ga mutane ana sharholiya a madadin zama zugum ayi nadama. Wani abu yana faruwa a rayuwar al'umma wanda ya kamata su zauna zugum su tuna Allah, wanda ya kamata su zauna zugum su koma ga Allah, wanda ya kamata su yi nazari su yi tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala. To idan har hankali bai je ba, zai ga ana ta sharholiya, ba a san wani abu yana faruwa ba, ba a san ana cikin hatsari ba. Kamar misali mutum ya shigo ya fito a guje ko ya hau abun hawa ya doshi yana daga kan dutse ko yana kan tudu, ga rami a gabansa, cikin ramin akwai wuta ko kuma ga rami na ambaliyar ruwa a gabansa, amma kuma ya tinkaro gurin a guje ko da kafa ko akan abun hawa, kuma ya ma rufe ido, kawai jira yake fantsama ciki, amma shi bai san wannan abun ne a gabansa ba, ko kuma ya san wannan abun ne a gabansa amma yayi tunani ko fadawa zai ma, ya zamanto ya iya kokarin sa bai fada ba, a'a ba yayi, kawai ya doshi gulin da ƙarfinsa kaga idan ka ganshi zaka rinka mamaki wannan anya ya san ina zai je fada kuwa. To shine abunda misali muke ciki a rayuwa yau, abuna hatsari sosai, bala'i sosai, damuwa sosai, abunda ya kamata a lura da su sosai ga sunan. To amma ba daina abunda ake yi da ba, sannan kuma kaman ma babu abun, kaman ba abun da yake faruwa. To shi yasa ya kamata a duba surori na kusa-kusa, ai ba sai an je wani guri ba, ayoyin alqur'ani ga sunan kusa-kusa waɗanda yanzu misali da zaka dauko suratul zilzal, kace idza zilzilatil ard zilzalaha, wannan suran ka dauko ta, ita kadai ta isa ta zama darasi in ana maganar tashin alkiyama, in ana maganar ahwal na tashin alkiyama. Yasa Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu rahimahullah yakan karanta suratul zilzal, yakan yi shekara yana karanta ta a kullun, yana maimaita ta ko a sallan jami'i ko a sallan nafila, saboda kawai tunawa kansa maganar tashin alkiyama da yanayin tashin alkiyama, da kuma tunawa waɗanda duk suke sauraron karatunsa maganar tashin alkiyama da yanayin tashin alkiyama, saboda babban abun da zaka ji tsoro ka gyara aiki a rayuwa shine tashin alkiyama. Ma'ana tsaye da kai da Allah zai yi ya maka hisabi, ta da mutum da za a yi bayan ya mutu, ba karamin tashin hankali ba ne, kai a ta da mutum ba daga bacci ma ya aka kare, balle a ce a ta da mutum bayan ya mutu, wani ya yi shekaru dubbai da mutuwa, wani ya yi shekaru ɗaruruwa da mutuwa, wani ya yi shekaru kaza da mutuwa, amma ta da mutane su tashi mutuwa fa, a cire ran mutum ba abun da yake, ba abun da yake motsi a jikinsa, babu rai a jikinsa, haka aka binne shi ya rube ya digirgije a cikin kabarinsa. Amma a ce yau ga rana ta zo, duka Allah ya hada kayan jikinsa ya taso ya fito, an binne shi a cikin kasa, kasan ta tsage gashi nan ya fito, shine wani, wancan ya fito, wancan ya fito, wancan ya fito, kowace makabarta a duniya da kowane guri a duniya da duk inda kabari yake a duniya ya tsage, kowa ya fito. To akwai damuwa a wannan rana. To wannan sune ahwalul qiyama, waɗanda yawanci waɗannan surorin muna karanta su muna wucewa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa bacci yana karanta wannan sune akhawati surati Hud, waɗannan sune akhawati suratul Waqi'a, wannan sune idza shamsu kuwirat, wanda suka sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam gashinsa cikin dare ɗaya yayi fari, domin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana kallonsa, sun hadu da safe yace ya Rasulullah shifta yaya gashinka yayi fari kai furfura haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shayyabatni Hudun wa akhawatuha, ko shayyabatni Hudun wal Waqi'a wa idza shamsu kuwirat wal mursalat. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace suratu Hud, suratul Waqi'a, suratul mursalat, idza shamsu kuwirat, waɗannan su suka mai da ni, su suka samu farin gashi a lokaci guda kawai, gashin sa ya fari musamman anfaka, musamman gashin hanakariyansa, wanda sai da suka kusan zama dukan su fari saboda firgici da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga a game da waɗannan surori da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana, yana magana yana bayanin halin tashin alkiyama, yana magana yana bayanin yanayin tashin alkiyama, abunda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyanawa a cikin waɗannan surori. To ya zama wajibi duk wani mutum ya yi la'akari, saboda a yanzu damuwarmu kawai wasu abubuwa na duniya, sai ga har mun manta ma tashin alkiyama, mun kai wane ya rasu, kawai mun je mun binne shi mun dawo. Idan ka je makabarta ka kalli iya kallonka, ka ga kaburbura ga sunan jibrijik a jere, wannan kusa da wannan, wannan kusa da wannan, wannan kusa da wannan, gaba ɗaya tudu 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 kabari ga sunan birjik, amma ku mutane ne, ƴan uwanka ne ba, wani malam wane ne, wani alhaji wane ne da kake ji, wani mai mukami wane ne, wani wata matar wance ne, wata mahaifiyar wane ne, wata kakar wane ne, wani wane ne, hakanan waɗannan ɗaurin birjik da kake gani, to ka duba wani gefe sai ga gaba ɗaya ciyawi sun fito a gurin, babu ko alaman abin da kake gani sai ciyawi, kuma mutane ne a ƙasan ciyawin gaba ɗaya a kwakwance, an binne wancan, aka zo aka binne wancan, aka zo aka binne wancan, har duk gaba ɗaya suka taru a gurin, gurin ya cike babu wani guri. To idan ka duba wannan, to banda wannan kwanciyar da suke, ba mai kala, ba mai cewa kowa komai, kaje ka dawo ba mai maka magana a cikin su. To idan ka duba wannan yanayin, ka kalli waɗannan kaburburan, ka duba yanda suke kwance ba magana, ka duba yanda cewa da wannan su mutane ne, zaka iya gane ya ce wancan kabarin mahaifiyata ne, wancan kabarin wanen mu ne, wancan kabarin wane ne dan anguwanmu, wancan fa kabarin wane ne, sai ka ji an ambaci wani wanda aka san shi, idan ce wancan shine kabarin wane, ma'ana wane anan yake kwance, kabarin sa kenan. To kabarin wane kai ma wata rana kabarin ka ne, kana gurin. To amma babban abun damuwa shine yanzu da suke kwance ya ake ciki, me suke ji, kowa a cikin kabarin sa ya yake, domin ɗayan biyu kabarun yataqallabu fil na'im wa kabarun yatadarraku fil jahim, wani kabari yana cikin ni'ima, wani kabari yana cikin bala'i. To yaya wanne ne wanne, ko wanne a ciki, shi ya san halin da yake ciki. To sannan kuma lokaci zai zo na a tada su duka kaburburan, na a tada mutane a fito, za a yi wannan lokacin. To shine abubuwan da waɗannan surori suke karantarwa, musamman wannan sura take karantarwa yanayin da zai faru na wannan lokaci na tashin alkiyama, wanda Allah subhanahu wata'ala ne yake faɗa, wadda tabbas wallahi haka za a yi, abinda Allah ya faɗa a cikin wannan sura haka za a yi, za a yi haka babu shakka a cikin haka, za a yi haka babu kokonto a cikin haka, za a yi haka kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar za a yi, kuma dukkan mu mutane za mu shaida, za mu wulga da wannan. To idan ka duba abinda Allah ya faɗa din, sai ga ya kamata ya mantar da mutum duniya, ya kamata ya mantar da mutum abubuwa da yawa, ya kamata koda mutum kuma bai manta duniya din gaba ɗaya ba, to amma dai yayi wani shiri don lahira, yayi wani shiri don wannan lokaci. Haka yasa muka ga ya dace mu duba wannan sura, suratul takwir, irinta ga sunan da yawa, ko suratul mursalat da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin surorin da suka sa shi farin gashi, duka magana ce iri ɗaya, magana ce iri ɗaya, Allah subhanahu wata'ala yake magana. To za mu ga wannan sura insha Allah ta'ala, wadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi idan kaza ya faru kaza zai faru, wani me muke shiri waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa. Sannan mu duba jawabin izadin, menene Allah subhanahu wata'ala ya faɗa. To shine insha Allah ta'ala za mu gani. Bismillah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت.
وإذا النجوم كدرت
وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء حرقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس
يا سماك فلا أقسم بالخنس فلا أقسم
بالخنس
بالخنس فلا أقسم
فلا أقسم بالخنس
باب مدى أقولين كغالف أقولين فلا أقسم بالخنس
فلا أقسم بالخنس
أيوة أنا قلني أقول كنا الله سبحانه وتعالى يتي باين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت الله ce idan rana wato in tashin alkiyama ta zo idan rana kuwirat aka kuda haskenta ma'ana rana ta wayi gari duk hasken nan da ake ganin take bayarwa ran da rana ta wayi gari duhu take baqiqin duhu take baqiqin bata isa ta haska duniya ba balma ranan gaba ɗayan ta ta fito ne ta yamma sanan cikin duhu domin takan nemi izinin Allah subhanahu wa ta'ala a duran da ta fadi sai ta je ta yi sujjada karkashin al'arshin Allah sanan ta yi sujjada a inda Allah ya ba ta daman ta yi sujjada sanan ta yabi Allah da yabonsa sanan ta roki Allah subhanahu wa ta'ala ta kuma tambayi izini shin za ta koma inda ta fito sai Allah ya bata izini sanan take komawa idan Allah ya bata izini idan ta koma gobe kuma insha Allah ta'ala sai ta sake fitowa daidai lokacin da ya kamata ta fito sai ta tafi haka idan ta fadi za ta je ta yi sujjada ta sake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ta tambaye shi izini shin za ta iya komawa haka nan kullun sai Allah ya bata izini to shine ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ta dakata daga wannan aikin ma'ana duniya ta kare to ranan Allah zai ce ta fita ta inda ta fado sanan ba maganan haske ba za ta iya haskaka duniya ba shine Allah ke gaya wa mutane kutina kaman misali Allah yana cewa ne ga mutane kutina fa idza shamsu kuwirat idan lokacin da rana za a kauda haskenta mu'auna a rayuwarmu a yau ran da aka ce ma kaga rana ta fito ta yamma kuma babu haske duhu ne kawai duniya duhu domin rana ita take haskaka duniya ce duhu ne gaba ɗaya duniya kuma in ana laluben kwallon rana sai a gan shi ta yamma a ga rana ta yamma daga ranar za a san cewa akwai wani abu da yake faruwa shine Allah subhanahu wataala ce kutina wannan lokacin wa idan nujumun kadarat Allah subhanahu wataala ce kutina idan har taurari in kadarat taurari gaba ɗaya suka toshe suka tsinke suka zamanto babu wani haske rana ma babu haske balle taurari su bi haske rana taurari gaba ɗaya sun tsinke babu su ba a ganin su gaba ɗaya a lokacin da ranan yanayi ne wadda Allah subhanahu wa ta'ala kadai ke juya lamarinsa kuma dukkan tashin hankali ya faru kenan a wannan lokaci za ka ga taurari gaba ɗaya sun inke sun hargutse sun zube babu inda ake iya duba a sama a ce cewa ga taurari can a kasa abuna babu inda ake duba a sama a ce cewa ga rana can ko kuma ga hasken rana mun gani ko kuma ga hasken can mun gane a duhu ne kawai duniya duhu ne yanayi ne wanda yake mawuyacin yanayi yanayi ne wanda yake na rudani yanayi ne wanda yake na tashin hankali duk inda kake tsammanin tashin hankali to lokacin shine lokacin tashin hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara haka za a yi to yana tina wa mutane in haka ya faru me suke tsammani haka zai faru idan haka ya faru me mutane suke tsammani ran da haka zai faru me mutane suke tsammani sannan me mutane suka shiryawa don faruwar haka me mutane suka shiryawa sannan Allah subhanahu wataala ce wa idhal jibalu suyirat mutane me suke tsammani ko me suka shiryawa idan aka ce duwatsu ran da za a tafiyar da su yani tuzalul jibal za a gusar da duwatsu amma wazi'iha daga guraren da suke za a gusar da su ya zamanto dutse ne za ga gashi Allah subhanahu wataala yana faɗi wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru mara sahab zaka ga dutse kana ganin dutse dai ga sunan duwatsu jamidatan in ka gansu jimadat ne gaba ɗayan su ga sunan a daskare a kafe dutse karfi yake da shi a daskare a kafe da kyar ake saran su da abubuwan sara ko in za a yi gine-gine ko an za a dau duwatsun a je a yi amfani da shi da kyar ake saran sa da kadan ake cin jikin dutse kuma zaka ga duka wannan karfi da daskarewa da yake ciki yake da shi amma wahiya tamurru marar sahab haka zaka ga duwatsu yadda kasan gajimare yake tafiya ai zaka ga dutse kawai yana narkewa yana har gutsewa yana narkewa kawai har babu shi kawai kaman gangara ta narke sunna Allah alladhi atqana kull shay aikin Allah kenan subhanahu wa ta'ala wanda ya kware cikin kowane irin abun da ya sa a gaba duk abun da Allah ya ce zai yi na kwarewa to yakan yi shi ne iyakan kwarewa ake idan Allah zai yi abu kawai 100% yake kaiwa sai ya kai level na 100% baya lallabe Allah baya lallabe in za a yi abu kawai sai an san an yi in za a bar abu ba za a yi shi ba don haka Allah subhanahu wataala zai tafiyar da duwatsu duba yanda duwatsu suke a duniya wasu kasashe idan ka duba ko wasu garuruwa idan ka duba ko a yankunan mu a wasu jihohi idan kana tafiya ka duba yadda duwatsu suke ka ga wani dutsen yadda girman sa yake ka ga yadda duwatsu suke a wasu yankuna ba su da yawan duwatsu amma wasu yankuna duwatsu ka je kasashe wasu kasashe ga duwatsu kasunan kacha ka ji ana ce ma dutse kaza shi yake tsammanin yafi kowane dutse tsayi a duniya dutse kaza shi yake tsammanin shi yafi kowane dutse fadi a duniya dutse duka waɗannan duwatsun Allah zai tafiyar da su yadda ka san gajimare yana tafiya a sama haka za su rinka tafiya kuma suna ƙara narkewa ne suna tafiya to yaya mutane suke ciki idan wannan abun ya faru kuma me mutane suka shirya lokacin faruwar wannan abu yaya mutane suke tsammani lokacin faruwar wannan abu amma dole za a yi haka to idan ana karanta wannan suran sai mutum ya duba wa'izal jibalu suyirat mutum ya raya a ransa duwatsu suna karewa suna zazzagewa ana tafiya da su wata rana ta zo yanzu idan misali mutane suna raye aka ga duwatsu yanzu ko kamar misali dutsen BCJ na aka ga ya bubbugo kawai narkewa yake yana tafiya yana zubewa yana narkewa kana tsammani an yi akwai zaman lafiya ranan babu zaman lafiya a wannan rana Allah ce wa idhal isharu utilat Allah subhanahu wataala ce idan aka kai matsayin da anno manya-manyan raƙuma uwaye masu ƴaƴa masu shayarwa wanda ake amfani da nononsu wanda yawanci raƙuma laraba suna gadara da su wajen dukiya a wancan lokacin Allah subhanahu wataala ce lokacin da zaka ga manya-manyan raƙuma da ake gadara da su mai kiwon su wadda duk ta inda ka zo za ka taɓa wannan raƙumin sai inda ƙarfin su ya ƙare to amma idan aka wayi gari Allah subhanahu wataala ce zaka ga an manta da su an tsere an gudu an bar su kamar yadda a yanzu zaka ga maganan a duba bankin kuɗi ko mutun ya duba shagonsa da yake cike da kaya ko store din sa da yake cike da kaya ko cinikin da yayi ko motar sa ko gidansa wallahi duka za a tsere a basu saboda bala'i da tashin hankali yaya lamarin mutane me mutane suka shirya a lokacin da zasu manta manyan dukiyoyin su suna guduwa suna barin dukiyoyin me mutane suka shirya Allah yake magana wa idhal isharu uqilat a lokacin da za a bar manya-manyan raƙuma waɗanda ake gadara da su a yanzu sai fassara manya-manyan shaguna da store-store da manya-manyan gurare na tara kuɗi da manya-manyan kamfanonin da aka gina ake fidda kayan kuɗi da kuɗi a cikin su da manya-manyan bankuna da aka gina aka jibge kuɗaɗe a gurin su ake ta mu'amala ta harkar kuɗi yaya mutane suke tsammani in aka ce waɗannan abubuwan gaba ɗaya an kyale su ana guduwa an bar su bayan baya yaya mutane suke tsammani yanzu akwai ran da za ta zo mutum ya gudu ya bar motarsa mashin dinsa gidansa ya bar mafi kyawun dukiyarsa mafi darajar dukiyarsa ashe rana za ta zo wadda za a yi haka wadda mutum zai gudu ya bar waɗannan ana binsa ba ma mai binsa da su suma ba ta su ake ba kowa ta kansa yake yi wannan yana gudu can wannan yana gudu can Allah subhanahu wata'ala ce wa idhal isharu uqilat idan aka zo ga barin manya-manyan raƙuma bi ma'ana idan aka zo ga barin manya-manyan dukiyoyi waɗanda mutane suke gadara da su a wayi gari a ce yau mutum har iyalan mutum ƴaƴanka da matanka gaba ɗaya mutum zai kyale su ba ta su yake yi ba gashi Allah ya faɗa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ranar da mutum zai zama yana guduwa yana barin dan uwansa ranar da mutum zai gudu ya bar mahaifiyarsa ya bar mahaifinsa ranar da mutum zai gudu ya bar matarsa ko iyalansa ko ƴaƴansa kowa a cikin uwa da uba da mata da ƴaƴa da yayu da ƙanne kowa a ranan abin da yake gabansa ya ishe shi kowa ta kansa yake duk abin da kake tsammanin za ka ɗauko shi a jaka ka gudu in wani abu ya faru ranan baka tunanin sa baka tunanin ɗaukan wani abu shine za a yi watsi da duk abin da ake jin cewa abu ne mai daraja shin haka zai faru yanzu haka zai faru a duniya idan haka zai faru tabbas kuma zai faru kamar yadda Allah ya faɗa to me mutane suka shirya ka duba yadda muke shiri don gina duniya duba yadda muke shiri don gina duniya duniya ko ka gina ko baka gina ba duniya za ta zo maka yadda Allah ya ga dama ko ka gina ko baka gina ba za ta zo maka yadda Allah ya ga dama duniya ko ka shirya ko baka shirya ba za ta zo maka yadda Allah ya ga dama amma lahira dole kai shiri kai ko mutum an ce masa aljanna zai je ya fi kowa tsoron Allah shi yasa waɗanda suka yi nagarta Allah ya rufe su da rahamarsa ya musu albishir da aljanna sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa tsoron tashin alkiyama wanda ya fi kowa tsoron tashin alkiyama shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya fi kowa saninta ya fi kowa sanin yanayinta ya fi kowa sanin sha'aninta ya fi kowa sanin yanda Allah zai zama ranar tashin alkiyama to tashin alkiyama mun yi sakaci da ita mutum zaka ga yau idan yana mu'amala da mutane baya tuna ranar tashin alkiyama za ta zo ya tsaya a gaban Allah sai daidai kuwa cikin jama'a yau mutum kawai tunaninsa shine a yi da shi ne ko a bar shi ko kuma ya samu ne ko ya rasa ne ko kaza ne bubu kawai shine amma tashin alkiyama za ta zo za a zo wata rana ba za mu ga rana ba sai duhu an ɗauki hasken rana ba za mu ga taurari ba sun tsinke ba za mu ga duwatsu ba sun tafi Allah ya tafiyar da su dukkan nau'o'in dukiya da muke gadara da su da duk abin da muke jin cewa mallakan mu ne za mu gudu mu bar su duk abin da muke jin cewa wannan abu yana da mahimmanci wannan abu dukiya ce wannan abu samu ne za mu gudu mu bar shi
rana za ta zo za mu gudu mu bar wannan abu. Mulki ne za a gudu a bashi. Mai mulki baya tunanin mai mulki ne, tsoro ma yake a ce masa shi mai mulki ne, ya mulki waɗansu, yau Allah zai tambaye shi, tsoro yake, tsoro yake, za a gudu a bar wannan gidan mulkin, mutum zai gudu ya bashi gidan wadata da gidan kuɗi da kayan kuɗi da duk abin da mutum yake da shi, zai gudu ya bar shi. Duk abin da mutum yake jin cewa abu ne wanda ake ji da shi, mutum zai gudu ya bar shi. Mutum zai bar shi bayan bayansa, wa idhal isharu uqilat, mutum zai bar shi bayan bayansa, bai isa ya dauka ba, bai isa ya tuna abun ba, bai isa ya so mace na cewa dauko mun ki in tada mota mu gudu. Waye, waye zaka, ta ina zaka tada mota, ta ina za, ko kuma bari mutum, bari in sai da gidana kafin na tafi, ka sai da gidanka, me zaka yi da kudi? Wa zai sai gida? A ina kasancewa ma gidan gidanka ne? Ranan waye ke maganan gida kaza gidansa ne? Waye ke maganan shagon kaza shagonsa ne? Waye ke maganan wane ne babansa? Waye ke maganan wane ne kakansa? Waye ke maganan ya gaji sarauta? Waye ke maganan sune sune? Babu wannan. Babu mai maganan ya gaji kuɗi, don ba ta kuɗi yake ba wannan ran. To a yau abinda muke so mu zama, yasa muke tunanin irin waɗannan surori ko muke nazarin su, shine duk abun da za mu yi a duniya mu tuna wannan ranar da Allah ya gaya mana. Ranar da za a zo a wayi gari, hasken rana zai dishe duk wanda za ka yi mu'amala da shi, ko namiji ko ta mace, ko iyalanka ko ƴaƴanka, ko mahaifanka ko yayunka ko ƙannanka, kawai ka rinka tuna rana tana zuwa za ka tsaya a gaban Allah. Rana tana zuwa wadda za a ga tashin hankali a cikinta, za a ga tashin hankali a cikinta. Kasuwanci kake ko sana'a kake yi, duk abun da kake yi ka sani cewa kana tuna wannan rana. In ka mu'amalanci mutum a sana'arka, ka tuna cewa rana tana zuwa babu wannan sana'ar. Ko an ce zo kai sana'ar, ba za ka yi ta ba, ba ita ba ce ranar. Shi za a gane alƙahabani ya ce yawmal qiyamati law alimta bi haulihi la fararta min ahlin wa min awtani, yawmun tashaqqaqat as-sama'u li haulihi wa tashibu fihi mafariqul wildani. To a ranar tashin alƙiyama da za ka tina ka gane ka san irin ahwal bala'i da tashin hankali da rikice-rikice na tashin alƙiyama, yace la fararta min ahlin wa min awtani, wallahi da ka gudu ka bar gari ka bar garuruwa ka bar iyalanka. Yau da za mu tina irin wannan faruwan abu, da al'amarin mutum ya sa zai so mu tunanin kai tashin alƙiyama ya kamata a shirya, tashin alƙiyama ya kamata ya hana mutum sata, tashin alƙiyama ya kamata ya hana mutum cin amana, tashin alƙiyama da abun da zai faru na tashin alƙiyama. Malam, yau kai ne kake karya alƙawari da gangan kana tina kuwa ran da rana za ta zamanto an toshe haskenta, duniya ta zama duhu ne kawai, ba mai ganin tafin hannunsa. Muna tina wannan ranan, duniya ta zama duhu kawai, ba mai ganin tafin hannunsa, ba mai ganin gabansa. Uwa ba ta neman ina ɗanta, ɗa baya neman ina mahaifiyarsa. Yau mai karya alƙawari ko mace amana ko mayaudari yana tuna wannan? Yau mai sace dukiya a shagon mai gidansa yana tuna wannan rana? Yau mai satan dukiyar gwamnati a handale don ya samu matsayi yana tuna wannan rana? Waɗanda suka kihu akan dukiyar talakawa suke kashe muraba su ya su iya su kawai suke abinsu su ɗebe, suna tuna wannan ranan? Waɗanda suke abun da suka ga dama a tsakanin ƴaƴa da mahaifa, ko a tsakanin ƴan uwa yayu da ƙanne, ko a tsakanin ma'aurata miji da mata, suke farraka ko su yi abun da suka ga dama, anya suna tina wannan ranan? Waɗanda suke tunanin zaluntan waɗansu mutane, anya suna tina wannan ranan? Ranar da duniya za ta zama duhu kawai, duk muna cikinta. Ko da ba ma nan a lokacin muna cikin kaburbura, amma dole za a yi haka, kuma za a tada wanda suke cikin kaburburan. To wannan rana ba abun wasa ba ne. Ran da aka ce maka taurari za su tsinke su zubo a sama, ka ɗauka zaman lafiya ne? Ba zaman lafiya ba ne zai kawo haka. ranan da za a ce maka za a tafiyar da duwar wadi gaba da kaga dutse ya zama kaman gajimare yana tafiya kana tsammanin zaman lafiya ne kawai haka ba zaman lafiya bane kana tsammanin akwai nitsuwa a wannan ranan babu nitsuwa wallahi babu nitsuwa kana tsammanin zaka iya cin abinci a wannan ranan aina abinci yake kana tsammanin zaka sha abun sha ina abun sha yake a wannan ranan babu saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake fadi wa idhal isharu uqila duk wasu abun da kake jin cewa abun duniya ne naka wanda kake tsammanin tara shi kar ya lalace wallahi mutum zai watsa ya bar shi mutum zai kudu ya bar shi saboda mai ba don komai ba kawai saboda ahwal wani fitukunna ba a tsaya yanzu Allah ya zo zuwa irin wadda ta dace da shi don ya yi hisabi tsakanin bayi ba wani kawai rikita-rikitan faruwan tashin alkiyaman ne haka rikita-rikitan faruwan tashin alkiyaman ne daga duniya ta yi duhu haske babu haske rana babu walwala babu wani abu da kake tsammani duniya kawai ta riga ta yi duhu ana nufin kawai yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya duniyar ta kare domin ta riga ta zo ƙarshe duk damar da Allah zai ba wa bayinsa ya ba wa bayinsa duk damar da bayi za su samu sun samu duk abun da bayi suke jiran su samu Allah ya ba su ba su yi amfani da damar ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to rana za ta zo idan waɗannan abubuwa suka faru dan adam ya tina anya akwai zaman lafiya in suka faru anya akwai nitsuwa in suka faru babu maganar nitsuwa babu ita a ce yau mutum ya wayi gari ya tsallake ƴaƴansa uwa fa za ta tsallake jinjiri ka duba yadda uwa da jinjiri yake Allah subhanahu wata'ala ya ce watadau zata hamlin hamlaha metefa ma'abuciyar ciki wataran nasa sukara wa mahum bi sukara kaga mutane kai kace maye ciki sannan kaga zata hamlin ma'abuciya ciki tadau hamlaha zaka ga ma'abuciya ciki ta aife cikin kawai don bala'i don ahwal aihuwa tana tafiya a duniya kawai ahwal na bala'i na abun da ya faru sojoji suka ba da labari tabbas yace a ganin idonsa wallahi mace tana tafiya a can yankin jihar Maiduguri lokacin da aka kawo hari garinsu kawai harbe kawai ake mace tana tafiya tana cikin tafiya kawai da ta zo wai ta ga sojoji ta dauka ta samu tsira kenan ta dan tsuguna a wani gefe bari ta dan huta tana tsuguna kawai sai ta yi so tana ta tafiya har naƙuda take amma tafiya take tana naƙuda tana tafiya wani harben bindiga da kawai ya sa ta haka ba rushewar duniya sama tana tsagewa ƙasa tana tsagewa duwatsu suna tafiya a sama ba a harben bindiga ne kawai ta kuma mutum ne yake harba ba mala'ika ba amma ta gama naƙudanta tana tafiya tana zuwa ta tsuguna kawai sai ta aihu an jima kaɗan kuma aka ci gaba da harbe kawai sai ta tashi sai ta suri ɗan kuma kawai fir ina ta yi gabar ta yi kudu ta yi arewa ta yi suka ce ba su sani ba. Mutum da karaya biyu a kafansa amma bai daina tafiya ba ka san yana ce mutum ya karye in an tada shi ya tsaya ma baya iya tsayawa to da karaya biyu a kafansa yana tafiya to da bala'i ashe tashin alkiyama ina tukunna ba a ga bala'i ba saboda haka idan har mutane za su wayi gari zaka ga an wayi gari wato mutane sun shiga cikin damuwa in kana neman damuwa iyaka to fa da mu ne fa za a yi wannan ranan duka muna nan wannan yanayin gaba ɗayan muna nan to da haka ne fa Allah yake tina mana cewa idan fa waɗannan abun suka faru wai ya kuke tsammani ne ya ku waɗanda ya ku maciya amana ya wanda shi maciyin amana ne yaya yake tsammani ne ranan da hasken rana ya tafi gaba ɗaya ta zama duhu duniya duhu yaya maciyin amana yake tsammani yaya mayaudari yake tsammani yaya mai karya alƙawari da gangan yake tsammani, yaya maha'inci yake tsammani, yaya maƙaryaci yake tsammani. Idan waɗannan su ne ayyukan mu, to yaya muke tsammani? Yaya mahandamin abun da ba nasa ba yake tsammani? Yaya azzalumi yake tsammani? Yaya munafiki yake tsammani? Idan shamsu kuwira, idan hasken rana ya dishe ya zamanto duniya duhu, idan taurari suka tsince ya zamanto babu su, idan duwatsu aka tafiyar da su, ina muce yake tsammani? Me yawan ƙarya ya rantse akan ƙarya, ya yake tsammani? Ya yaudare ka ta inda baka tsammani, ya yake tsammani? Ran da duniya ta yi duhu, me zai cewa Allah? Wannan abu mutum ya ɗauka wasa ne? Allah ne ke faɗa, Alƙur'ani muke karantawa. Idan shamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idan jibalu siyirat wa idan isharu uqilat. Wannan Ƙur'ani ne fa, Alƙur'ani ne fa yake magana. Waɗannan abubuwa dole za a yi su, wallahi babu shakka. To Allah yana magana, wai idan waɗannan abubuwa suka faru, ka duba ɗaya bayan ɗaya, in kana neman tashin hankali, abu ɗaya a cikin waɗannan kaɗai in ya faru, tashin hankali ya ƙare. Yanzu ran da aka ce ma duk duniya mun waye gari duhu ne, kuma ranan ta yamma ta fito, kana tsammani ranan akwai wanda ya ita ya nitsu, akwai wanda ya sai je kasuwa, akwai wanda ya sai je gona ko shago ko abu ne ko ofishi ko gidan sarauta ko gidan mulki ko gidan tsari ko wani abu, ba wanda zai je ko ina, kowa ba kuma inda za ka iya tsayawa ka ji ka nitsu, kuma mutum ba zai iya tafiya ya ji ya nitsu ba, kuma ba za ka nemi wane duk abun da ba ka tsammani. Wane da kake jin cewa ba za ka iya tafiya baya nan ba? Wane da kake jin cewa ba za ka iya tafiya ka bar shi ba? Wane da kake jin cewa ba za ka iya ɓoye masa wani abu ba? Ina idan waɗannan abubuwan sun faru, idan waɗannan abubuwan suka faru, wallahi za ka tabbata cewa lallai duk abun da ka san ka aikata da baka aikata ba. Saboda haka wajibi ne mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu kalli al'amarin tashin alkiyama, mu kalli ahwal na tashin alkiyama. Waɗannan duka kataniyan kafin faruwan a zo a tsaya a gaban Allah a yi cunkus tsirara, Allah ya zo yin hisabi. Wannan kataniyan kawai faruwan tashin alkiyama ne tun ana duniyan tukunna. Tun ana duniyan kataniyan faruwan tashin alkiyama ne waɗannan. To yaya mutane suke tsammani idan waɗannan abubuwa sun faru? To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake magana, idza dinnan akwai jawabu idza, shine alimat nafsun ma ahdarat, shine jawabu idza wanda insha Allah zamu je ga kansa. Shine fa jawabu idza, ka duba duka idan kaza dinnan ya faru, yaya mutane idan kaza ya faru, yaya mutane za su zama idan kaza ya faru, karshen ka duba jawabu idza. Saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu jara ayyuka, mutuba mu zama mutanen kwarai. Allah subhanahu wataala ya samu dace mu tina tashin alkiyama a ko ina muke, a duk inda muke, a dare da rana mu ringa tina tashin alkiyama. Allah ya samu gama da duniya lafiya, Allah ya daura yawan mu cikin imani, iyayenmu Allah ya gafarta musu kurakuransu, Allah ya yafe musu zunubansu, Allah ya fassaha musu cikin kaburburansu, waɗanda suke raye iyayenmu Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, rayuwarmu ko tasu in ta zo ƙarshe Allah ya daura yawan mu cikin imani. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا بلاين دمجتك الله كامنا لوك يعني شوتا الله كساوة لنسك كامودة شيو الله كباس الافية موكما الله كيمان كاريا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Shugabanninmu Allah ka yi musu jagoranci da yin abun da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahira. Zuriyarmu da iyalanmu Allah ka shiryar da mu, ka tabbatar da mu bisa shiriya, ka kare mu da kariyarka daga dukkan fitintunun ƙarshen zamani, ka azurta mu da karanta Alƙur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.